بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من بركة سادوا أولا يمتشي نرى ننجوماء ودشيني 20 ga watan 5 shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi zo daidai da 22 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shine zai kasance darasin mu na 19 a cikin jerin darussan da muka saba gabatarwa duk sati a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan littafi mai albarka mai suna muqaddimatul akhdari na al-sheikh abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatihi a darasin da ya gabata idan za a iya tunawa mun shiga sabon fasali wato faslun fit tayammum wanda mun fara karanta layi ɗaya biyu a cikin sa lokaci yayi mana halin sa dole muka dakata muka alƙawta cewa yau idan Allah ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya to gashi kuwa Allah ya yi ikon nasa muna cikin rayu da lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana albarka za mu ci gaba wanda suke da littafin a hannunsu za a ga shine shafi na 23 mun yi tarifin taimama me ake nufi da shi wanda malamin yace mana ma'anar taimama shine taharatun turabiyyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadayn wato wani tsarki ne da ake yin sa da kasa turbaya wanda ya kunshi shafan fuska da kuma shafan hannaye guda biyu to karatun mu na yau malamin ya fara da tambaya irin tsarin littafin sai an yi tambaya sai a bada amsa don haka yace su'al tambaya mata ya tayammamul musafir yaushe ne matafiyi zai yi taimama matafiyi shine wanda ya bar garin da ya saba rayuwa inda iyalansa da ƴaƴansa da sauran ƴan uwa suke da wanda aka saba ƴan uwa da abokan arziki ya tafi wani waje bako inda ba nan ne aka haife shi ba kuma ba nan ya saba rayuwa ba babu iyalansa a wurin babu danginsa a wurin ko da dai akwai danginsa babu iyalansa a gun don haka shin irin wannan yaushe zai yi taimama shi a matsayinsa na matafiyi malam ya ce jawabin amsa wa ya tayammamul musafiru fi ghairi ma'siyati wato matafiyi zai yi taimama a cikin tafiyan da ba na saban Allah ba don haka idan tafiyan nasa ya kasance tafiya ne na da'a wa Allah sawa'un tafiya ne na wajibi kaman zuwa a sauke farallin aikin haji ko kuma dai tafiya ne na mustahabbi kamar abun da ya shafi kasuwanci da neman lafiya da kai ziyaran ƴan uwa a wani gari ko a wata ƙasa to duka wannan ana kiransa da suna tafiya wanda yake na halal wanda a irin wannan tafiyan ya halatta mutum ya yi taimama amma idan tafiyan ya kasance na saban Allah ne wannan ko kadan mutum ba zai yi taimama ba wannan kuma shine ra'ayin jumhurin malamai ba iya wato al-Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ba ko ba iya mazhabin Malikiyya ba wannan shine wato ra'ayi na mafi yawan malamai fahimtar su kenan cewa la yajuzul qasru illa fi safarin laysa bi ma'siya babu wani abun da yake halatta na rangwamen da ake yi matafiyi sai fa in ya zama tafiyan da mutum ya yi din ba na saban Allah bane na daga cikin misalai na tafiya akan saban Allah bi an kharaja li qat'i tariq shine kamar mutum ya fita domin ya yi fashi ai fashi ba yin sa a cikin gari sai an fita wajen gari kuma zai wahala a ce da kafa za a tafi wurin su ma sai sun shiga mota ko da ya zama motar tasu ko da ya zama motan kasuwa dai su yi ba sai su shiga motan kasuwa a sauke su a inda suke so a sauke su to da haka dai wato sai mutun yayi tafiya ya bar inda yake ya tafi wajen gari kafin ya samu daman fashi to duk wanda ya zama da wannan manufan ya fita ya bar gida yayi tafiya to wannan bai halatta gare shi ya taimama ba sannan duk abubuwan da aka rangwanta wa matafiyi shi baya cikin lissafin su awli qitalil muslimina zulman ko mutumin da zai je kawai ya haukashe mutane kama abin da ya shafi irin waɗannan yan bandit din da kuma wanda suke garkuwa da mutane kaga duka abu ne wanda ake yin sa sai an yi tafiya sai an bar gari to wannan laifi ne haramun ne mai irin wannan halin wanda ya tafiya da wannan manufan kuma ya taimama wai saboda lokacin sallah yayi bai samu ruwa ba aw abikan min sayyidihi da daga cikin misalan tafiya na saban Allah shine mutumin da ya guje wa mai uban gidansa wato mutumin shi bawa ne wanda yake rike a wuyan wanda yake mai gidansa wanda ba riga an yanta shi ba tukun sai kawai ya zille ya zame ya gudu domin ya kubcewa abinda ya shafi bauta to wannan shi ma tafiyar na saban Allah ne domin yayi shi ba bisa ka'ida ba wannan koda lokacin sallah ya kama bai samu ruwa ba aka ce ba zai yi taimama ba aw nashizatin min zawjiha ko kuma dai matan da ta yi tawaye wa mijinta ba sakin ta yi ba komai ba kawai ta fita daga gidan babu izinin sa kawai ta yi yaji ko kuma dai ta tafi wani tafiyan da ba da sanin sa ba to wannan shi ma duka tafiyan saban Allah ne ko da lokacin sallah yayi ba ta samu ruwa ba ba za ta yi taimama ba da dukkan sauran abubuwan da ake rangwantawa matafiyi idan hali ya kama halin tafiya aw mutaghayyiban an gharimihi ko kuma dai mutumin da ya kasance ana bin sa bashi sai ya kaura ya gudu ya tafi wani gari dan ya kauce wa masu bin sa bashin nan bashin yayi yawa dan aka bari ya gudu watakila bashin banki ne watakila kuma bashin individual ne wani mutum ne ya ci bashin sa bashin mai nauyi dan aka kawai ya gabar ma ya hijira kawai shi kankar ma a rika ganin sa to wannan tafiyan da zai a hanyar sa na hijiran ko da lokacin sallah ya kama shi babu ruwa to haramun ne ya taimama duk saboda tafiyan saban Allah ne ya gudu da haƙƙin mutane ne amma fa mutumin da ya gudu da haƙƙin mutane ta fiskan bashi kuma yana da ikon a ce ya biya bashin kawai ya kama hanya ya zille to wannan tafiyan ana lissafa shi a cikin tafiye-tafiye na saban Allah wanda bashi halatta mai irin wannan tafiyan yayi taimama saddar sallah lokacin ta yi kuma bai samu ruwan yin alola ba wana hu zalika da dai sauran makamantan su ba za mu yi kiyaye su gaba ɗaya ba amma dai wannan na ba mu a matsayin misalai ne na tafiya akan abin da ya shafi tafiyan saban Allah fa haula'i kulluhum saboda haka ya ku yan uwa waɗannan lissafe-lissafen da muka yi gaba ɗayansu lam yajuz lahum an yatarakkasu bitayammumi wala ghairihi min rukhasis safar ba shi halatta gare su su yi riko da wani rangwame ko dai rangwame na taimama ko dai wani abu da ake rangwanta wa matafiyi idan yana halin tafiya saboda tausaya masa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce as-safaru qit'atun min al-azab cewa tafiya wani yanki ne na azaba sanda mutum ya bar garinsa inda iyalansa suke inda ya saba da mutane ya tafi bakunta tun daga kan hanyar tafiya har zuwa inda za shi a cikin takura yake damuwar sa yayi masa yaje ya si bukatar da zai ya dawo gida da zaran ya kammala bukatar hankalinsa ya koma gida ya dawo zuwa ga iyalansa domin tafiya sanda mutum yayi shi galibi abubuwan da kake rayuwa inda kake rayuwa tafi karfin su amma sanda kai tafiya sai ya zama sun fi karfin ka watakila wanda za ka kwanta ma an ba isa ba sai daga kwana a mota watakila sai daga kwana a tasha watakila abubuwa ne da dama na lalurar rayuwa wanda in a gida kace baka da matsalan su amma sakamakon tafiya ya sa dole ka shiga cikin damuwa saboda ba garin da ba garin ka bane ba ba inda mutanen da ka san su ka saba da su suke ba to saboda haka shi tafiya yana rangwantawa mai yin sa abubuwa da yawa wanda suka zo a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma din barin dan lissafa mana ba iya taimama bane ba na daga ciki shine kamar hada tsakanin saloli guda biyu azhar da al'asar magriba da isha'i ya halatta matafiyi sanda lokacin azhar tayi ya ga cewa bari ya sallan azhar yanzu to ya halatta ya jawo al'asar sai yayi ta a lokacin azhar din ko kuma watakila yana cikin wasu shagulgula ko yana kan hanya yana mota ga lokacin azhar tayi yana ga in ya tsaya akwai matsala ko dan saboda yanayin hanyar ba kyau kar ya tsaya bai sanya zai wani abu da zai iya faruwa da shi ba kar yan garkuwa da mutane su tarar da shi ko yan fashi ko dai wani abu na cutarwa bai wato lokacin sallah yayi ba kusa da gari ba ajeji yake yana tafiya to irin wannan zai iya jinkirta sallar azhar din sa har sai lokacin sallar al'asar tayi idan ya sauka zai al'asar din sai ya ainihin wato yi azhar sannan yayi al'asar haka ita ma sallar magriba da isha'i mutun ya yi jam'u taqdimin ko jam'u ta'khir ma'ana ya jawo sallar isha'i ya ta lokacin sallar magriba ko ya jinkirta sallar magriban ya fata sai isha'i tayi sai ya hada su biyu yayi su to wannan kun gana daga cikin rangwamen da aka yi wa matafi ya halatta hada sallole guda biyu ma al-qasr kuma ya halatta a lokaci guda yayin da zai hada wadannan sallole guda biyu din yayi musu qasr amma qasr din ana yi ne ma ar-ruba'iyat salloli masu raka'a hudu waye ne masu raka'a hudu su uku ne azhar la'asar magariba ko yawa ashe muna tare yawa to sai isha kun ga sune wadanda suke rada koyi guda hudu to sune wanda ake musu qasr na kawo magariba saboda akwai wani wanda ya taba mun tambaya cewa magariba shi ma ana masa qasr tunda shi tunda ya ga ai ya wuce raka'a biyu magariba ba a mata qasr iya masu raka'a hudu ne suka halatta ayi musu qasr ma'ana su dawo rabi in magariba kace za ta dawo rabi to kage dai kai raka'a ɗaya da rabi kenan ta yaya to da haka raka'a salloli masu raka'a hudu ne ake iya musu qasr sai su dawo raka'a biyu don haka kenan matafi ya an halatta masa zai iya yin qasr a yayin da yake halin tafiya ko dai yana kan hanyarsa na tafiyar ko kuma ya isa inda za shi in har ba zai wuce kwana hudu ba idan ya zama zai wuce kwana hudu to ya halatta ya ta qasr na tsawon kwana hudun da zaran kwana hudu sun gane kuma sai ya dawo cika sallah idan yana da tabbacin ranar da zai gama bukatar sa ya koma garin su amma idan ya zama ya tafi kurman tafiya ma'ana bai san yaushe zai dawo ba to wannan ko shekara guda zai yi halatta ya ta qasrun sa in dai ba shi da tabbacin ranar da zai gama bukatar ya koma garin sa to wannan ya halatta ya ta qasru har zuwa lokacin da bukatar sa za ta biya wata ɗaya wata biyu ya koma inda ya fito to saboda haka dai kun ga qasru yana halatta ga wanda yake matafiyi sakamakon tafiyan da yayi sai aka halatta masa ya rike sallolin nan masu raka'a hudu su dawo raka'a biyu wa aklul maita na daga cikin rangwamen da aka yi wa matafiyi shine zai iya cin mushe ma'ana ba ina nufin mushe da ya rube yayi wari ba a dabban da ta mutu ba a yanka ta ba ya halatta matsayin ka na matafiyi sakamakon takura guzurinka ya kare kuma inda zaka samu gari a kusa har ka nemi abinci da nisa a inda kake bishiyoyin da suke ba da kai ba wani abu a cikin su wanda zaka iya amfani da shi a matsayin ka toshe yin wanka ga kuma ka kai wani mataki na makura na jin yunwa sai ka samu mutaccen dabba wanda ta mutu ba tare da an yanka ta ba ko dai mota ya buge ko dai wata dabba ta kashe ko dai wani abu makamancin wannan to wannan ya halatta mutun ya ci wannan dabban ta hanyar gasawa gyara shi ya ci tare da cewa ba halattaccen nama bane inda ana zama na lafiya amma in saboda lalura Allah ya ce famani turra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ithmin fa inna Allah ghafurur rahim da haka duk wanda ya zama ya shiga cikin halin takura wuri yayi wuri bai da yadda zai yana ga zai mutu saboda yin wato wannan ya halatta a matsayinka na matafi lallai ka yi amfani da wannan mushe din mutukan dai bai fara lalacewa ko wari ba in har ya fara lalacewa to wannan bai halatta ba kudin da kana cikin halin tafiya sai dai in ya zama dole in baka ci ba za ka iya mutuwa to wannan sai ka ji domin ka ceci ranka to da haka matafi yana da wannan daman na ya ci mushe wanda ba yankakken damba ba kuma halal ne gare shi sakamakon uzurin tafiya kun ga wannan duk rangwame ne aka yi wa matafi wanda shi mazaunin gida ba ba shi wannan daman ba da daga cikin rangwamen da aka yi wa matafi shine alfitr tafiya ya kama mutum a watan ramadana wanda wajibi sa ne yayi wannan azumin tunda lafiyar sa kallau amma kuma yanzu ga tafiya ta taso masa don dole ba na garari ba bukata ya taso dole sai yayi tafiya to wannan ya halatta wannan matafiyin ya ainihin wato in azumi ya ci gaba da cin abincinsa da shan ruwansa ko da kuwa a ramadana ake shi a lokacin bai laifi ba sakamakon tafiya wasuqutul jum'ati anhu na daga cikin rangwamen da aka yi wa matafi shine an yafe masa sallar juma'a matafi ba dole bane a kansa yi sallar juma'a ko da kuwa juma'a dari za ta kama shi a inda ya tafiya ya zama duk juma'a darin nan bai babu matsala amma zaune lafiya ake a gidansa yake a garin su yake aka yi juma'a uku a jiyar bai sallar juma'a ba to hakika wannan ya raba gari da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam amma in halin tafiya ne wannan har rangwanta masa an dauke masa an yafe masa sallar juma'a ba dole ne akan sa ba in yayi kuma ba laifi bane amma dai ba wajibi bace ba to da haka kun ga wadannan ababe da muka ambata da makamantansu dukkan su suna halatta ne ga matafiyin da yayi tafiya saboda da'an Allah ko dai wani tafiyan da ba na saban Allah bane ba amma idan ya zama tafiyan mutum dalilin tafiyan na saban Allah ne duka waɗannan abubuwan bai halatta gare shi ba in a Ramadana ne dole ya azumin sa sannan in sallar juma'a ta zo dole ya juma'a sannan bai halatta gare shi ya rage sallolin nan yayin kasaru ba bai halatta gare shi ya da salloli guda biyu ba bai halatta gare shi ya ci mushi ba da dai sauran abubuwa da dama waɗanda aka halatta wa matafiyi to tunda shi tafiyan nasa na saban Allah ne to shi bai haramta gare shi ba uwa uba darasin da muke shi ne bai halatta ya tafi ma ba ko da lokacin sallah yayi bai samu ruwan da zai yi sallah ba zai alula da shi ba ko kuma ga ruwan amma yana cikin lalurar rashin lafiya ba zai iya sa sanya ruwa a jikinsa ba to a duk da haka bai halatta ya taimama ba kun ga kenan dai zauna dole ba zai yi sallah ba wanda rashin yin sallah sabon Allah ne ba kankani ba mai girma ne don haka kenan rashin yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya yu'aqabu ala tarkihi lidhalika kullihi da'a ainihin yin wa mutum hukuma na rashin yin waɗannan abubuwa tare da cewa matsayinsa na matafi ya kamata ya yi haka din amma saboda tafiyar nasa na saban Allah ne aka haramta masa to wanda rashin yin hakan kuma zai sa ma'ana rashin bashi misali dama ya ce mama dai sa ba zai yi sallah ba kenan to da aka masa dalilin to rashin yin sallah sakamakon mummunan kudurinsa na yin tafiya ba don Allah ba yin tafiya domin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci wannan duk dai muna kan darasin namu na maganar taimama ya zama mutum zai yi shi ne a matsayinsa na matafiyi ba tafiya ba na saban Allah ba to shi na maka bada sauran misali cewa ba iya taimama ba akwai ababe da yawa wanda su ma ba su halatta ba matukan dai tafiyan mutum da yi ba na da'an Allah ba ne na saban Allah ne to wani ƙarin bayani a menene hukuncin idan ya kasance mutum ya gini tafiyan da ya yi don asalin mafarin tafiyan tafiya ne na saban Allah a hanyarsa na tafiya sai ya tuba wa Allah tsoron Allah ya shiga zuciyarsa ya ga cewa wannan abin da zai je din ba daidai ba ne don haka sai ya canza tunani ya zama abin da ya sa a ransa zai je din yanzu ya fasa ga shi nan dai zai yi tafiyan amma kuma ya canza ra'ayi na dalilin yin tafiyan nasa a fahimta misali dan fashi ne zai tafi dan yayi fashi yana hanya sai tsoron Allah ya kama shi yake cewa wannan abin da zai je din fa saban Allah ne to sai canza niyya yayi tsoron Allah ya tuba sai ya zama zai je garin amma ba wai da wannan niyan ba zai ce to yanzu ya canza niyan zai je kawai da ya harkan kasuwancinsa ko ya je ya kwana biyu a garin ya dawo ko kuma dai misali a tafiyan nasa da ya yi din ya je ne a matsayinsa na ɗan wato mai masu irin satan mutane din nan da ya je kuma sai ya ji ya fasa ba zai yi wannan aikin ba tsoron Allah ya shiga ransa sai ya janye ya tuba wa Allah subhanahu wataala ko mata ce da ta yi nufin ta gudu wa mijinta sai ta yi tunani ta ce ba daidai ba ne don haka da ta tana kan hanyar nata sai ta kira mijin ta gaya masa ran take ciki amma ya yafe ta ta riga tana kan hanya amma za ta karasa ran ta gai da iyayenta za ta dawo to kun ga wannan ta canza tunanin tafiyan nata don haka dai ala ayi hali idan ya zama tafiyan na saban Allah ne amma a hanya sai shi matafiyin ya canza ra'ayi ya canza tunani ta zama ba na saban Allah ba to anan kuma jaza lahu jami'ur rukhas to duk abubuwan da aka halatta na rangwame ga wanda yake matafiya to shi ma ta shafe sun da yanzu tafiyan an canza mata kamanni ba irin ta da bace ba ta da cewa asali an gina ta akan da aje ai saban Allah ne amma a hanya aka canza tunani to kenan kuma an halatta masa an bashi dama yayi riko da duk rangwamen da aka bada dama wa matafiya yayi aikata su ina fata an fahimci wannan kenan ƙarin bayani har yanzu sai zamana mutum ya fita da niyan kyakkyawan niyya dan ya je yayi wani abu na aikin alheri ko dai ya je zumunci a wani gari ko wata ƙasa ko dai ya je kasuwanci yayi harkokin saye da sayarwa ko dai zai je wani abu ne na bukata wanda ta sa shi yayi tafiya kyakkyawan manufa ne to amma kuma a hanya sai ya ainihin bata tafiyar nasa ta hanyar aikata wasu abubuwa na haramu na saban Allah subhanahu wa ta'ala kamar misali a motan sayar gwalban giya yana tafiya yana shan giyansa ko kuma da yaje ya sha giyansa ko kuma a inda ya sauka ya nemi inda mata suke je zina ko dai a hotel din ko dai a inda yake masaukin sa sai ya zina a wannan tafiyan nasa ko kuma dai ya zama ya kashare a wannan tafiyan nasa amma baka da manta asali tafiyan ba yasu ne dan wannan ababen ba amma a cikin tafiyan ne duk wannan abubuwa na sabon Allah din suka faru yayi zina a yayin da ya tafiya tunda yanzu ya bar garin su yana ga babu wani wanda zai masa fada ko ya ji nauyin sa ba iyaye ba dan uwa ba wanda yake ji nauyin sa yanzu sai sheki ayan sa zai ma sha'an sa ba idan da yake ganin sa balle ya ji nauyi sai dai ta aikata lalata a can garin kun ga ba ya tafi ne dan yayi haka ba ya je wani bukatar sa ne kuma sai ya buge da wannan wannan abin shigo masa yayi ko kuma ya kashe wani wata kila sakamakon rigima ta hada su da shi kawai ya ga cewa wannan shine sakamakon sa aika shi lahira ko kuma da gangan bisa abun da ya shafi ganganci ya koro mota ya je kashe wani a hanyar tafiyar nasa duk waɗannan abubuwa abubuwa ne na saban Allah subhanahu wataala amma kuma asalin su idan muka fahimta ba wai dan su aka yi tafiyan ba to anan wajen shine malami suke tambaya idan haka ta faru a lokacin da mutun yayi tafiya asali tafiyan ba dan waɗannan saban Allah yayi tafiyan ba amma sai saban Allah kuma suka faru a yayin da yake kan hanya ko a yayin da yayi tafiyan yake ya isa inda yaje din to shin wato zai yi riko da wannan rangume da aka bayar na halaccin yin taimama da yin kasar wa sallah da suke na masu raka'a guda hudu da cin mushe da kuma abin da ya shafi faduwan sallar juma'a a kansa da shan ruwa idan ya zama watan ramadani ne duk waɗannan abubuwan zai yi riko da su ko kuma shi din sun haramta gare shi tunda ya aikata waɗannan ababe na saban Allah a cikin tafiyan nasa tare da cewa asali ba ya tafiyan domin su bane to anan wajen malamai suka ce ko shakka babu za a bashi dama yayi riko da waɗannan abubuwa na rangwame da aka ba ma matafiyi daman yi da ya taimaman sa idan lokacin sallah ya zama bai samu ruwa ba ko yana da ruluran da ba zai taba ruwa ba kuma zai iya yin kasaro wa salloli da suke masu raka'a hudu kamar yadda zai iya yin wato cigaba da cin abincin sa ya ki yin azumi ko da a ramadana ne sakamakon shi matafiyi ne suka ce dalili shine abun da yasa aka halatta masa yin waɗannan ababe saboda mu gane cewa akwai bambanci tsakanin tafiyan da aka yi shi domin sabon Allah da kuma tafiyan da sabon Allah ya fado a cikin wato sabon Allah ya fado a cikin tafiyan ba wai an yi tafiyan ne don sabon Allah ba hunaka farqun bainal asi bi safarihi wal asi fi safarihi bambanci tsakanin mutumin da ya tafiya don yayi sabon Allah da kuma wanda shi yayi tafiya ne ba don sabon Allah ba amma sabon Allah sai ya shigo cikin tafiyan nasa to a lokacin za a kula da me ya gina tafiyan akai saboda haka kasancewa waɗannan abubuwa sun faru a tafiyan sa ba za a haramta masa riko da rangwamen da aka halatta masa yin riko da su ba zai ci gaba da aikata waɗannan ababe na rangwame a matsayin sa na matafiyi laifin da ya aikata a cikin tafiyan nasa yana ga Allah subhanahu wataala in ya tuba Allah ya ga cewa zai yafe masa ya yafe masa in ma dai bai tuba ba ko kuma ya tuban Allah ya karban tuban sa to wannan tsakanin sa da ubangiji ne amma waɗannan damun maki da ake ba matafiyi shi ma hadda shi ya shiga cikin su kuma sun shafe shi ba za a haramta masa su ba saboda ba yayi tafiyan domin su bane su sun fado masa a cikin da yake cikin tafiyan ne ina ba ta fahimci wannan to zamu je gaba yace walimadha yatayammamul marid yaushe ne mara lafiya zai yi taimama menene rashin lafiya shine wato jiki ya fita daga yanayin da aka san shi na kasancewar sa na gangan jiki lafiyayye da zai iya yi kaiwa da komowa ya tashi ya zauna ya zama jiki ya tabo sakamakon wani abu da ya same shi na lalura da ya canza masa dabi'a ya zama ko jikin yayi dumi ko a samu kasala a jikin ko dai wani makamancin wannan to wannan shi nake ce masa rashin lafiya canzawan jiki daga yanayin da aka san shi zuwa ga wani bakon yanayi haka mai irin wannan lalura na rashin lafiya da yanayin jikinsa ya canza ya samu rauni sakamakon shigan cuta jikinsa shin zai yaushe ne zai yi taimama malam ya ce wa yatayammamul maridu li faridatin aw nafilatin shi mara lafiya qat'an kai tsaye ya halatta gare shi ya yi taimama ko dan sallan farilla ko dan sallan nafila duka biyu haka idan lokacin sallan farilla yayi saboda rashin lafiya ba dai sa ruwa a jikinsa ba sawaƙin ruwan sanyi ne ko kuma a ce ma ko da ruwan zafin ne dai ba zai iya taɓa ruwa ba to wannan ya halatta ya yi taimama ya yi wannan sallan asubahi ne azhar ne la'asar ne magarba ne ko isha ko kuma da ya kasance sallan nafila ne irin su shafa'i da wutri irin su raka'atul fajri irin su sunan rawatib da aka saba yi to wannan ya halatta mutun yayi taimama domin aikata su sawa'un yana zauna a gida ne ko kuma matafiyi ne shi saboda yanzu uzurin da ake magana rashin lafiya ne tambaya na gaba yace wa mata ya tayammamul hadirus sahih yaushe ne mazaunin gida kuma lafiyayye zai taimama mutum ba matafiyi bane a gidansa yake a garinsa yake inda iyalansa suke ina ta maimaita inda iyalansa suke domin ku fahimta cewa idan mutum ya zama magidanci ne sai bar garin da yake da iyalin sai ya tafi wani gari koda akwai iyayensa a can da yan uwa fa can ya zama bakunta yake yi domin asalin inda yake nan inda iyalansa suke matansa da yayansa amma kaddara cewa misali gidan nasa biyu ne akwai a nan Bauchi akwai a Kano ko Abuja ko ina ne to idan can ya tafi to na ma ba bakunta ya tafi ba a matsayin dan gari ne tunda akwai iyalinsa da komai sai kwanta lafiyarsa talautun daga daki da komai ga iyalansa a cikin kwanciyar hankali a cikin tsakankanin iyalansa yake to dan haka idan har ya zama irin wannan gari ya tafi da iyalansa a wurin to nan ma ba matafiyi bane inda hukuncin tafiya zai kama shi kawai lokacin da yake kan hanya kafin ya isa a lokacin kan inda azhar da ta yi zai yin kasarunsa ya raka a biyu watakila har ya hada ma da la'asar amma da zaran ya isa can to shi ba matafiyi bane an fahimci karatu to saboda haka ana ta maganar matafiyi matafiyi a fahimci wannan don haka idan ya zama mazaunin gida wanda shi ba matafiyi bane a gida yake cikin iyalansa sannan kuma shi lafiyayye ne baya fama da wata rashin lafiya to shin zai iya yin taimama wannan mazaunin gida gashi kuma lafiyayye ne mallam yace wa taimamul hadirus sahihu idza khafa khuruj waqtiha eh kwarai mazaunin gida wanda yake da lafiya zai iya yin taimama idan ji tsoron fitan lokacin sallah to yanzu a nan tambayan haka kawai sai ya taimama ko kuna ganin akwai wani abu da zai sa ya taimama tunda an ce shi ba matafiyi bane kuma shi ba mara lafiya bane kenan me zai sa ya taimama gashi mazaunin gida ko mai lafiya an gane tambayan to me zai jawo ya taimama gashi mazaunin gida kuma lafiyayye ne bai da wata matsala na rashin lafiya me zai jawo ya taimama haka kawai daga dan damansa na'am rashin ruwa na'am barakallahu fikum rashin ruwa da haka gashi ne lafiyarsa kalau kuma gida yake ba matafiyi bane amma kuma babu ruwa a kusa to wannan rashin ruwan shine ake magana a kayinsa lafiyar mutum lau ta yadda ba zai ji tsoron amfani da ruwan ko mai sanyi ko yayi ba sannan kuma a garinsa yake ta yadda ba za a ce shi ba ko bane balle a ce mai sai da zai je neman ruwa ba to amma yana garin kuma lafiyarsa kalau sai ya zama an rasa ruwan a kusa da inda yake dan gari ne ya nemi ruwan a inda yake tsammanin zai iya samu kuma bai samu ba to wannan shine ake magana a kayinsa shi na ga ce to shi zai taimama idan har ya kasance ya ji tsoron fitan lokacin sallah kenan idan mutum mazaunin gida ne mai lafiya ba zai saurin yin taimama da zarin ya ji an kira sallah har sai in yayi ta neman ruwan ya rasa to in ya ɗebe tsammani daga samun ruwa to anan ne zai yi taimama sai ya yi sallah sallah su kasance ingantacciya amma ba wai daga shigar lokaci kawai da ya ɗan leƙa ya leƙa ga mai gaba ba kawai sai ya ce bari ya taimama don haka sai an wajabta masa maganar nema sai ya yi nema na haƙiƙa domin idan muka duba nassin alqur'ani abinda Allah ya ce bayan ya gama lissafo bayani wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastum an-nisaa sai ce falam tajidu ma'an ma'ana duk wani abu da suka faru sai zaman ba ku samu ruwa ba to Allah ana ce ba a samu abu ba tare da an neme shi ba ai sai an nema an rasa sai a ce to ba a samu ba don haka kenan falam tajidu ma'an ma'ana ba ku samu ba yana nufin cewa kawai mutum da ya ga babu ruwan a take shikenan ba sai yayi nema ta inda yake tsammanin a iya samun ruwan a kusa da shi sai nema bai samu ba to shine wannan ayata ta aiki akan sai a yanzu bai samu ruwa ba don haka sai yayi tayammama fa tayammamu sa'idan tayyiban wamsafamsahu bi wujuhikum wa aydikum min to da haka kenan shi mazaunin gida mai lafiya zai tayammama san da ya zama lokacin sallan ya shiga sosai kuma yana ganin har lokacin sallan zai iya karewa ba tare da ya samu ruwa ba to kawai sai ya tayammama sai ya yi sallah din Allahumma sai in da man tuntuni kafin ma shiga lokacin sallan ya tabbatar da cewa babu ruwa domin wata kila ma ana so a dora girki a gidansa an ta neman ruwa inda za a samu ruwa ba a samu ba to wannan ba zai ce kuma sai lokaci ya shiga sosai kafin ya taimama ba domin daman tuntuna yana da ilimin cewa ba za a samu ruwan ba to wannan da zarar an kira sallah zai taimama sa sai ya shigo masallaci ayi sallan da shi ba sai ya jira kurewar lokaci ba na gaba mallam yace wala yata yammam oke hal yata yammamul hadir sahihu li ghairi ma taqaddama shin wanda yake mazaunin gida kuma lafiyayye zai iya yin taimama ba dan uzurin da muka faɗa ba mana ba ta da yana jin tsoron fitar lokacin sallah ba kuma ya nemi ruwan ya rasa ba amsa yace wala yata yammamul hadir sahihu li nafilatin mu sani cewa mazaunin gida kuma lafiyayye ba zai yi taimama domin yayi sallar nafila ba wala jumu'atin sannan ba zai yi taimama domin yayi sallar juma'a ba wala janazatin ba zai yi taimama domin yayi sallar janaza ba sallar gawa illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai in janazan ta zama masa na dole ta yadda ba wanda da su yi sallar sai shi ko ire-irensa to wannan kan a bisa lalura sai yayi sakamakon babu wanda da su yi a madadin sa to shine ma'anar idza ta'ayyanta alaihi aljanaza don haka lokacin kan yana da daman da zai yi wato wannan taimama din tare da cewa shi mazaunin gida ne kuma lafiyarsa kalau tare da cewa kuma sallan gawa ba sallan farilla bane nafila ce to amma kuma tana cikin layin wato farillai wanda suke kifaiyai wato farilla ne wanda yake kifai wanda wasu na dauke ma wasu amma rashin samu wanda da su yi sai ya zama duka do an yi laifi yanzu misali muqaddara an wannan a ce wani daga cikin musulmai ya rasu sai ya zama duka muka yi masa kimtsi na abinda ake wa gawa ayi wanka ayi masa sutura a sa likafani a zo ayi sallah to sai ya zama duk an wannan kowa mai laifi ne saboda ga wani abinda ya kamata mu yi shi ba mu yi ba amma idan ya kasance wasu daga cikinmu suka je suka tsaye da wannan aikin aka samu aka kimtsa shi aka yi mai wanka aka sa mai likafani aka yi masa sallah ko da mu ba mu je ba muna nan a lokacin sun dauke mana saboda sun yi a madadin mu mu a lokacin ba mu cikin masu laifi amma laifin shine ya zama duk mu ki gaba daya ba mu yi ba wasu ba su yi ba to sai ya zama duk mun yi laifi to wannan shine sallan gawa don haka kenan idan aka kula za ka cewa sallah ne wanda yake da nafila wanda ba dole bane akan mutum bitta'in amma yana iya zama dole idan kowa ya ki kuma shi ma ya zama bai yi ba sai ya shiga cikin laifi don haka irin wannan in ya zama babu masu yi sai ire-iren ka dole kuma gashi baka da taimako baka da alwala kuma gashi lafiyar ka kalau kuma a gida kake sai dai an nemi ruwa an rasa to ya halatta mutum ya taimama yayi wannan sallan gawa din ko a ce misali gawan mahaifin mutum kaga ba zai yi a ce mahaifin ka ya rasu baka je masa sallan gawa ba yana daga cikin wanda suke da girman haƙi akan ka a matsayin sa na wanda ya sanadin zuwan ka duniya don haka shi ma yana cikin abin da ya shafi ta'ayini na cewa sai in ya zama dole akan mutum sallan mahaifi dole ne ko na da ko dai wani wanda yake mafi kusanci gare ka to wannan shine karin bayani da mallam yayi za mu dawo da matsawa gaba yace su'al tambaya kan fara'idut tayammum nawa ne farillan taimama abubuwan da dole sai sun cika kafin taimaman kai zama cikakke ingantacce to shine yace mana wa fara'idut tayammumi thamaniyatun farillan taimama dai guda takwas ne na ɗayan su an-niyyatu shine daura niyya wanda niyya mun shafada cewa shine jigon kowane irin aiki kuma shi inda ake yin sa a zuciya ne ba tare da mutun ya furta ba tare da mutun yayi furuci da shi ba kawai ka ji a ranka zakai wannan abun a matsayin ibada ne shikenan niyya ta samu kamar yadda yake sananne a wajen mu duka to dan haka wannan shine niyya ya zama wannan taba kasan da zakai din ka sa wa ranka kana yi ne a matsayin ibada daga kawar da wani hadisi ko dai alhadathul akbar ko dai alhadathul asghar ma'ana ko dai zama sakamakon wanka ne kama kaba da ka iya wankan ba sakamakon rashin ruwa ko rashin lafiya to sai ka sa a ranka zakai taimama domin ka kawar da wannan janaba ko kuma dai kasance alola ne alolanka ya kare gashi kuma lokacin sallah yayi kana so zaka yi alola babu ruwan ko kuma akwai ruwan amma kana da rashin lafiya to sai ka sa a ranka zaka yi wannan domin ya zama a madadin alolan da baka samu kai ba saboda a yanzu babu ruwa ko kuma zaka yi amfani da ruwan ba wannan shine na farko an-niyya wanda mun sha karanta hadisin nan sananne da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wannan shine jigo a musulunci don haka kowane abu yana tare da niyyarsa niyya shi yake ba mutum maki akan aikin da zai yi na ibada abu na biyu shine was-sa'idut tahir dole ne mutun ya samu kasa wanda yake tsarkakeccen kasa, kar mutun ya je ya samu kasan da ya san a wurin ana tallafi tsari, ana yin abubuwa wanda suke na kasanta a wurin, ko wajen wanke-wanke ne, ko wajen da aka san dabbobi suna kwanciya a wurin, kaga duk wannan wuraren kasanta ne. A samu kasan da an san cewa ba a mai da shi wurin fitsari ko ba haya ba, ba wajen kwancin dabbobi bane ba, ba waje ne da na kasanta wanda kai kanka ba za ka iya sa hannunka a wurin ba, ya zama tsarkakeccen wuri ne da ka samu kai taimaman nan da shi. To nan wajen kun ga ya ce as-sa'idu at-tahir, me ne ake nufi da as-sa'id? Malamai suka ce as-sa'idu huwa ma sa'ada ala wajhil ardi min turabin aw ramalin aw hajarin aw thaljin aw khadqat, wato shine duk wani abun da ya zama ya dago daga kasa kadan, shine ma'anan as-sa'ad, wato daukakan abu daga kasa, ya zama ba a cikin kasan ba, a can kasa yake ba, akan kasan yake haka. Zaka ba iya turbaya kasa, wannan garin kasa shine ake nufi da kasa ba kawai. Yanzu misali ai dan yi cewa duka gashi yan wana zauna a kasa, amma akan turbaya ake, amma kuma za a ce a kasa ake zauna ai, zaka ana nufin duk abin da ya danyi sama da kasa. Amma ga bin lissafin su, kamar misali a ce wato shi kansa kasa din turbaya, kasa mai kura haka, auramalin ko yashi, kun san akwai tsakanin yashi da kasa ai turbaya, ko yashi aw hajarin ko dutse, shi mana cikin as-sa'id, aw thaljin ko kuma dusan kankara, wato irin snow din nan wuraren da suke da irin wannan dusan kankara, ta yadda ma ba daga samu nuri wanda watakila ba za a samu wannan dusan kankara, mu kaga ba za a ce sai dole mutun ya nemi kasa wanda yake mai kura ba, da dai sauran makamantansu. Da haka duk wani abin da ya dago daga kasa wanda suke daga cikin dangin kasa ne, to irin wannan a jikinsa ne ake yin taimama, shine ma'anan as-sa'id at-tahir. Da ku ji bai ce at-turab at-tahir ba, as-sa'id yace, kamar yadda Allah da kansa ya faɗa fatayammamu sa'idan tayyiban, a nemi wuri ba kasa ba kai tsaye. Da haka idan ka ce as-sa'id ba ana nufin wai kasa zalla ba, eh lalle kasan ne asali, amma kuma ba iya turbaya wanda da muka sani da muke cewa kasa ba. To me yasa malai ya sanya sharadin cewa dole sai ya zama at-tahir, tsarkakeccen kasa, kar ya zama mai najasa ko inda ake fitsari? Saboda fadan Allah subhanahu wata'ala a cikin ayan da yake magana akan taimaman, yace fatayammamu sa'idan tayyiban, Allah ne yasa sharadin ku nemi wuri wanda yake tsarkakekke, shine tayyiban, mai tsarki wurin, ba ko ina ba kenan, ba za a je bayan gida, ba za a je wajen kwanciyar dabbobi, ba za a je inda ka san ana yin kazanta a wurin ba. Don haka wajibi ne ya zama tsarkakekken kasa ne mutum zai buga hannunsa ya taimaman da shi. Na uku daga cikin farallan a taimama ya ce wa mashul wajihi, sannan shafan fuska. Wajibi ne sanda mutum zai taimama dole sai ya shafa fuskansa. Fuska kuma kamar yadda muka sha bayanin sa, shine daga mafarin gashi nan zuwa wato kasan haba, zuwa kasan haba shine ake cewa fuska, ta fuskan tsayi kenan, ta fuskan fadi kuma daga jikin kunne zuwa jikin kunne. Saboda haka idan ka tashi taimama dole ya zama ka shafa duka wannan shatin fuskan da kasan habanka nan ya zama ya shiga, makogoro ne ba zai shiga ba, amma kasan haba shi ma na daga cikin fuska wanda dole mutum sawawun alola zai yi ya tabbatar ya wanke wurin gaba daya, sawawun taimama zai zama tabbatar ya shafa har da kasan wurin, domin shi ma na daga cikin fuska. Don haka shafa fuska wajibi ne a lokacin da mutum zai taimama, ko ma shine na farko bayan mutum ya buga kasan haka, bayan yayi bismillah tare da niyya sai ya buga kasan haka, in ya dago ya karkade saboda duk tsoron kada ya zama akwai wani abu da ya dago na wani sharp object ko ne wani abu da zai cutar da fuskar sa, sannan sai ya shafa a fuskan. Bayan ya shafa yayi dai kenan, shine wato farilla na uku. Farilla na hudu shine wa mas'ul ya daidai ilal qu'ain, sai kuma shafan hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu, wuya shine nan kenan, wato inda tafin hannu ya kare wuyan hannu, ba gwiwa ba fa, wuya. Don haka shine abin da yake na farilla yayin da mutum zai taimama. Bayan ka shafa fuskanka, sai mutum kuma ya zo ya shafa hannunsa na dama, sai kuma ya zo ya shafa tafin hannunsa na hagu ciki da waje, to shikenan fa taimaman ya kare. Don haka kenan shafan fuska da shafan hannaye zuwa wuyan hannu sune abin da suke na farilla a yayin da mutum zai taimama ya shafa, sune gabobi guda biyu kawai da ake so a shafa na taimama na dole. Sai kuma na biyar wa darbatul ardil ula, da kuma bugun kasa na farko, sanda mutum zai taimama dole sai ya buga kasa din. dan kada ya zama kawai mutun yazo ba tare da ya buga kasan ba kawai sai ya kama yin taimama mana ba tare da ya shafi kawai ba kuma ya shafa to me ka shafa kenan dole sai an buga kasan an tabo kasan sannan kuma sai ayi nufin wato shafa din a fuska sannan a zo a shafa a hannaye wal fawru nashida shine a gaggauta mana kada ya kasance mutun yayi abun bisa nawa har ya zama ya bata lokaci da yawa shi al'amari na ibada ana so a gaggauta shi saboda haka mutun yayi gashi nan abubuwa ne masu sauki fuska kawai da hannaye minti biyu fa insha Allah sakon biyu zan iya cewa ka gammala don haka ba so a ja lokaci wannan gaggautawan wajibi ne na karshe a na kusa da karshe wa dukulul waqti mutum ba zai taimama ba dole sai ya jira lokacin sallar yayi domin shi taimama kamar da na gaya muku kuka sani cewa ana yin sa ne a madadin alola to idan har zo mutum kafin lokacin sallan yayi taimama to me yasa da kake cewa kafin lokacin sallan in lokacin sallan yayi zaka iya samun ruwa kun fahimta Hausa to shi yasa ake so sai in lokacin sallan yayi ne baka samu ruwan ba sai kai taimama don haka shi ba kaman alola bane yanzu alola ne mutum ya iya yin alolan sa na sallar azhar tun karfe 10 kuma alolan tana nan ba ta ware ba har yayi azhar din sa da ita amma in taimama ne bai halatta ba ko karfe 12 ne kai sai in lokacin sallan azhar din ya shiga sai kai taimama domin gudun kar ka riga kai taimama daga baya kuma a samu ruwa domin da mu zo a gaba na cikin abin da yake horarwa taimama shine a samu ruwa ana samu ruwa ta ga tarore tunda daman in dai ya zama daman rashin ruwa ne ba rashin lafiya ba in ya zama rashin ruwa ne ana samun ruwa ta yi mun tarore domin wa akan ce a rashin nonon uwa akan sha na kaka ai ana samun nonon ba sai a bar na kakan ba saboda haka a yanzu in har ruwan ya samu mutum zai bar maganar taimama sai ya dawo yayi alwala shi yasa ake ce sai in lokacin sallan ya shiga domin kar mutum ya riga mallam masallaci yayi maza ya taimama kuma watakila lokacin shiga sallan ta yi kuma ruwa ya zo taimama ta warware kenan sai na takwas wattisaluhu bis salati ana so taimaman ka ya kasance ka sadar da ita da sallah ma'ana ya zama daga yinta babu wani wata sallar mutun zai kar mutun ya tsaya bebe ya je shafa ko ya je wani abu ko ya tsaya yin wani abu dai na rayuwa ko wani rubutu ko wani abu dai da zai shagaltar da shi ya zama daga taimaman sai yin sallah din to shine wannan wattisaluhu bis salah kar ya zama an bada tazara sosai shi ba kaman alola bane kar ya zama an bada tazara sosai ya zama da an yi shi kuma sai wato a yin sallah din to waɗannan sune farallai na taimama wadda malam ya lissafa mana so guda takwas da fatan Allah ya bamu ikon kiyaye su a ƙarshe da mu tsaya anan akwai wani matsala da ya kamata in dan ƙara mana bayani akan darasin da ya gabata a wancan satin malamai suna ƙarin junan su sani ta fuskan wannan matsala din na cewar mutum ne lokacin sallah yayi sai kasance yana da ruwa a wajensa amma wannan ruwan ba zai kai shi har yayi alolan gaba ɗaya ba watakila ruwan dan kadan ne iya wanke fuska da an zo wurin ma alola ruwan ya kare to sai suke tambaya shin wannan mutum ya zai yi zai wannan zai fara yin alolan ne in ruwan ya kare karasa da taimama ko kuma a tunda ruwan ba zai kai ba kawai sai ya ajiye ruwan yayi taimama wanne ɗaya zai yi to sai ya kasance malaman sun rabu zuwa gida biyu malamai na farko suna cewa idan har ya kasance ruwan ba zai kai ba to lallai sai ya fara yi da ruwan Allah so inda ruwan ya tsaya sai ya ajiye shi sai ya ci gaba sai ya karasa sauran da taimama wannan shine ra'ayin mazhaban Shafi'iyya da mazhaban Hanabila kuma wannan shine fahimtan Ibn Hazm az-Zahiri da wannan malami Abdul Aziz Ibn Baz da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen to akwai hujja akan maganar nasu abinda suke cewa shine idan muka dawo fadin Allah subhanahu wataala ce falam tajidu ma'an fatayammam idan har ya kasance ba ku samu ruwa ba to sai ku yi taimama suka ce hujjar su akan a cikin wannan ayan anna hadha wajidul lilma cewa idan muka kalli wannan mutumin ai ya samu ruwa sai dai kawai da a ce ruwan ba zai ishe shi har ya kai karshen alolan nasa bane, in wanka ne ruwan ba zai kai shi har ya kai karshen wankan ba. Fa yajibu Allah ya tayammama awwalan wa huwa wajidul lahu, don haka nan shi wajibin sa shine kare ajiye ruwan ya kama yin tayammama bayan kuma shi yana da ruwa, kuma shi Allah ya ce falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba, don haka shi tunda na da ruwa ba za ba cikin lissafi falam tajidu ma an akwai ruwan, to don haka sai yayi abin da ya shafi alolan sa inda ruwan ya kare sai ya cika da tayammama. Suka ce hujja na biyu shine fadan Allah da yake cewa fattaqullaha mastata'tum, ku du tsoron Allah iya iyawan ku. To tunda dai shi yin alola wajibi ne, ana yin tayammama ne a madadin alola, don haka abin da yake na asali shine alola, tayammama madadin alola ne. To don haka nan wurin sai mutum jin tsoron Allah sa iya da zai iya shine sai ya fara amfani da wannan ruwan da yake hannunsa a lokacin da ya kare shi kenan, kuma sai ya tayammama, to yayi jin tsoron Allah kenan iya yin sa, an fahimta. Sannan kuma suka kara da cewa akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma amartukum bihi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, duk abin da na hane ku akan sa lalle ku yi kokarin nisatan abun iya karfin ku, wa ma amartukum bihi fa atuminu mastata'tum, abinda kuma na umurce ku da shi ku yi shi iya iyawan ku. To tunda abinda aka umurci mai sallah da yi yayin da ya tashi yin sallah shine alola, zai tayammama ne a madadin rashin ruwa, to yanzu ga ruwan sai dai ba zai kai shi je karshen alola ba, don haka tsoron Allah gurgudo kamar da Annabi ya ce idan na umurce ku ku bi gurgudan iko shine ga fara yi da ruwan inda ya kare kuma sai ya dawo yayi tayammama. Ina fata ana fahimta. To wannan shine abinda suka faɗa kuma da hujjan su. To ban sani ba ko kun gamsu da hujjojin. Za mu je ɗaya bangaren wanda suke kishiyantar su. Ɗayan bangaren malaman suka ce a'a, mutumin da har ya kasance yana da ruwa a gunsa wanda ba zai ishe shi yayi wanka har ya gama wankan ba, ko ba zai ishe shi yayi alolan har alolan ya je karshe ba, to wannan kawai abin da zai shine ya ajiye ruwan kawai yayi taimamansa, shikenan magana ya kare. To wannan shine fahimtan mazhaban Malikiya da kuma mazhaban Hanafiya da wasu daga cikin malaman irin Shaykhul Islam Ibn Taymiya. Da haka suka ce hujjan su anan ita ce wannan aya da su ma waɗancan malan suka fa hujja da shi. Allah ya ce falam tajidu ma an fatayammamu, ba ku samu ruwa ba to sai ku yi tayammama. Suka ce idan muka kallaci wannan mutumin za mu ga ai tunda dai har ruwan nan ba zai ishe shi har ya je karshen alolansa ba, aina hukuncin kawai bai da ruwa ne, ina hukuncin wanda yake bai samu ruwa ba, tunda ruwan ba zai kai shi ya kai inda ake so a wanke na sauran gabobin alola ba. Don haka kenan a lokacin sai ya zamana ya aje ruwan sai ya yi taimamansa, shine kenan wato yayi abin da yake na daidai. Suka ce abu na biyu na hujja shine idan muka duba za mu ga cewa wato shi rashin samun ruwa shine abin da yake sa a yi taimama. To gashi ko lalle wannan mutumin bai samu ruwa ba, idan har ya kasance ruwan ba zai kai zuwa karshen alola ba, yana hukunci kamar bai samu ba ne. Don haka suka ce in aka ce zai fara yin alola inda alolan inda ruwan ya kare sai ya cika da taimama, to a lokacin me za a kira shi da suna? Za a kira shi suna almutawaddi'u ne ko almutayammum, wato me yin shi mai taimama yake kenan ko alola? Kaga bai ma da suna, ya zama jemage kawai, shi ba alola yayi ba kuma shi ba taimama yayi ba, kuma shi a tsarin sallah ɗayan biyu ne, ko dai kai alola shine asali, in ba zaka samu daman yin alola ba kai taimama a madadin alolan. To wanda shi ya fara yin alola da ruwan da yake hannunsa wanda ba zai kai shi je karshen alolan ba, da ya tike watakila a wanke fuska ne ko a wanke hannaye sai kuma yazo yayi taimama, to wannan me sunansa? Kaga ba za a kira shi wanda ya alola, ba za a kira shi wanda ya taimama ba. To saboda haka wannan dai shine ra'ayin nasu guda biyu. To anan wanda yau ka zaba jama'a? Wanne yafi gamsar da ku wanda kuna ganin yafi kusa da hankali, yafi kama da a ce shi ya kamata a ce an yi? Shi mutum ya fara yin alolan ya cika da taimama inda ya tsaya, ko kuma a'a kawai ya ajiye ruwan tunda ba zai kai shi zuwa ga karshen alolan ba, kawai ya taimama sai ya amsa sunan mai taimama? To a gaskiyar Allah, yawwa, ni ma ina tare da ku na karshen da ya fi karfi gaskiya, yawwa. na karshen ya fi karfi domin da ku tana ko a wacce satan mun yi bayani cewa mutun ne ya zama yana da ruwa da ba zai ishe shi ya sha kuma yayi alola da shi ba muka ce abin da ya kamata da shi ne sai ya hakura da yin alola ya sha domin shan yana gaba da yin ibada din dan kar ya zo ya galabaita ya jefa kansa rayuwarsa a cikin garare saboda tsannin kishin ruwa to ya bar ruwansa na sha yayi taimama kawai to kun ga ballantana kuma a ce akwai ruwan ba zai kai shi yin alolan bane to kun ga wannan kar ya zama jemage kawai ya je ruwan Allah so sai yayi taimaman sa wannan shebe fita kuma da zamu koma wancan ra'ayi idan ku duba ni na ga akwai dan matsala matsalan shine ko in ce matsalan ita ce ya zai mutun ya fara alola ya wanke hannu ya yi kurkuren baki ya shekarwa hanci ya wanke fuska sai ruwa ya kare to idan kuma zai taimama to kun ga kenan sai ya sake wanke ya sake goga fuskan sai ya sake goga hannu to kun ga kenan ya zama an samu wani mai mai don haka dai gaskiyar magana mafi kyau shine in dai ruwan ba zai kai mutun zuwa karshe ba kawai ya ajiye yayi taimaman sai amsa sunan mai taimama kawai in kuma zai iya jalabtawa ina ganin zai iya kaiwa yayi alolan ya zama ya ruwan ya taba ko ina a guraben alolan to sai ya sani da zai yayi wannan dabara ko dai ya zama mai alola ko dai ya zama mai taimama yafi sauki to Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu